sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Yusuf Aliyu Harange da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 31 ga watan Disamba. Kuma ranar karshe cikin wannan shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
A daidai lokacin da shekarar 2020 ke bankwana, ana ƙara samun nasara akan yaki da annobar coronavirus. Har yanzu dai takaddama bata kare ba a zaben shugaban kasar Amurka da ya gabata. Shi kuwa shugaban kasar Burkina Faso bayan sake zaben sa karo na biyu ya rusa gwamnatin kasar.
Kanin labarai kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa an yi jana'izar wasu maharba bakwai da suka taka wani bam da Boko Haram sadana a jihar Borno.
Mutanen da muka kira suna kan zuwa sai suka hange su. Da suka fara jin su sai suka gudu. Suna kan zuwa wurin sai ga shabin da ya faru da su.
Sun taka bam ne su din
ba? Sun taka bam ne babban bam ne. Ya fi namu ma babba.
Haka kuma za mu leƙa da muhuriyar Niger domin jin halin da ake ciki game da sakamakon zaben shugaban kasa na ƴan majalisu.
Zuwa yanzu an kirga kuri'un gundumomi 97 daga cikin gunduma 266 da kasar ta Nijar take da su waɗanda suke ɗauke da hanin zaɓe sama da 25,000.
Kamar kowace rana Alhamis, muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum tare da fatar kun waye gari lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Shekarar 2020 na karewa da labari mai dadi na samun karin wasu rigakafin annobar coronavirus guda biyu. Annobar da ta addabi duniya ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutum kusan miliyan 1,800 daga cikin waɗanda suka kamu da cutar mutum miliyan 82. Ko a jiya Laraba sai da hukumomi a Burtaniya suka baiwa wasu kamfanonin Burtaniya da na Swedish izinin fara amfani da allurar rigakafin coronavirus na AstraZeneca da na Jami'ar Oxford. Don kuwa gwajin da aka yi ya nuna allurar coronavirus na kamfanin AstraZeneca da Oxford ya nuna kaifin rigakafin ya kai kimanin kashi 70 cikin 100. Kaifin aikin allurar dai a jikin mutum ya kai kimanin kashi 62 cikin 100 idan har aka baiwa mutum allurar sau biyu kamar yadda aka tanada. Amma wani gwaji da aka yi akan wasu mutane kalilan ya nuna cewar idan aka baiwa mutum rabin allurar kana aka jira bayan mako guda aka bashi rabi tana aiki kimanin kashi 90. A jiya Laraba Sanata Josh Hawley ɗan jam'iyyar Republican ya sanar da cewar zai kalubalanci tabbatar da zaben Joe Biden a matsayin shugaban kasar Amurka wanda masu zaɓe da ake kira Electoral College suka yi. A makon gobe ne dai ake sa ran haɗakar majalisun Amurka biyu za su tabbatar da sakamakon zaben a mataki na ƙarshe. Amma babu alamu hakan na iya zama sanadiyar dakushe nasarar da zababben shugaban kasa Biden ya yi a kan shugaba Donald Trump. Muradin George da na ɗan majalisa Mo Brooks daga jihar Alabama shi ne a ranar 6 ga watan Janairu za su kalubalanci zaben da ya baiwa Biden ƙuri'u 306 inda shi kuwa shugaba Donald Trump ya tashi da ƙuri'u 232 na wakilai da ke tabbatar da zaben shugaban ƙasa. Wannan zaman da 'yan majalisun za su yi shi zai tabbatar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 sai a shirya rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Wacce za ta maye gurbin mai magana da yawon fadar ta White House a gwamnatin Joe Biden, Jen Psaki, jiya Laraba ta shaida cewar wannan shure-shuren baya hana mutuwa don kuwa ba zai dakatar da rantsar da Biden ba kamar yadda aka shirya a watan na gobe. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan sake zaben shugaban kasar Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore a karo na biyu ya sallami Prime Minister Christopher Dabiyar daga matsayinsa a jiya Laraba ya kuma rushe gwamnatin kasar bayan amincewar 'yan majalisun kasar. Kundin tsarin mulkin kasar Burkina Faso ya baiwa zababben shugaban kasa damar soke Prime Minister da mukarraban gwamnatinsa. har yanzu babu wani bayani da ke bayyana sunan sabon Prime Minister balle ma a yi magana rantsar da shi. An dai sake zaben shugaba Kabore a zagayen farko na ƙuri'un da aka kada a ranar 22 ga watan Nuwamba tare da na 'yan majalisun ƙasar waɗanda mafi akasarinsu 'yan jam'iyyar mai mulki ne suka lashe kujerun. Shi dai tsohon Prime Minister Dabir wanda tsohon kwamishina ne a ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka an daɗa shi a kujerun ne a watan Janairun 2019.
Kaɗan Yusuf ne sake dawowa da labari kafin nan an yi jana'izar wasu maharba bakwai da suka taka wani bom da 'yan Boko Haram suka tsana a ƙauyen Kayamla da ke ƙaramar hukumar Jeri da ke jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Irin yadda ake jana'izan wasu maharba guda bakwai kenan da wani bamu tashi da su a ƙauyen Kamla da ke ƙaramar hukumar Jeri a jihar Borno yayin da suke ƙoƙarin farauto wasu mayakan Boko Haram da aka ce sun sato wasu shanu. Waɗannan maharba dai sun gamu da ajalinsu ne lokacin da suka taka wani bom mai ƙarfin gaske da ya sanadiyar waɗannan mutane guda bakwai da kuma raunata wasu guda 19 da zakan ke karɓar magani a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri. Tun da farko dai sai da wasu maharban suka taka wani bom ɗin a hanyar nasu na Kayamla inda bom ɗin ya fasa musu taya guda. Amma bai jima kowa rauni ba yayin da waɗannan yanwan nasu suka kama su ɗaukin taya hanyar su na komawa ne dai suka taka wannan bom ɗin da aka ce ya yi sanadiyar motar waɗannan mutane guda bakwai. Abubakar Gambori yana ɗaya daga cikin waɗannan maharba da kuma suka take bom ɗin na farko.
Mun je patrol ne shekarun jiya muna kan zuwa sai muka taka bom da taya mu na baya.
A ina kenan ku taka bom?
A daidai Kayamla. Allah ya saba wanda abin da ya same shi.
Da cikin mota ne naku?
Hilos ne Sansara. To daga baya sai muka yi waya da yan uwan mu sai suka kawo mana safiyata. Sai gashi ɗan Boko Haram na ashe sun kwana wurin ne. Mutanen da muka kira suna kan zuwa sai suka hange su. Da suka fara bin su sai suka gudu. Suna kan zuwa wurin sai gashi abin da ya faru da su.
Sun taka bom ne su ɗin
ba? Sun taka bom ne babban bom ne. Ya fi namu ma babba.
A cikin wani irin mota suke?
Su ma Hilas ne irin namu na Sansara.
Su nawa ne a cikin motar?
Su yaran namu 25 ne.
To guda nawa ne suka ji rauni? Nawa ne kuma Allah ya masa?
Guda 9 ne suka ji rauni. Guda 7 babu.
Allah ya masa rasuwa.
Honorable Ahmed Satomi dai shi ne ɗan majalisar wakili da ke wakiltar mazaɓar Jerin da kuma ya halarci wannan jana'iza.
Faruwar wannan abin ba zai sa mai kasa a gwiwa ba. Mun sadaukar da rayuwarmu saboda yankinmu da dole mu fita mai protecting din rayuwar al'ummarmu. Kuma zan rubutawa shi kakakin majalisa cewar muna daɗa jaddada kira cewa gwamnatin tarayya lalle-lalle fada ga shugaban kasa ta duba yanayin da ake rasa rayukan al'umma din nan musamman wanda su sadaukar da rayuwarsu. Ina laifin a zo da wani program a basu makamai na ainihi cikin lokaci kalilan su karbi yankin su a hannun yan ta'addan nan. Amma muna gudu wata rana kartalaka yace abin da yake ya isa ya zamanto yana ba za a yi ai controlling lashi.
Honorable Sa'in Abubakar dai shine commissioner ma'aikatar wasanni da harkokin matasa wanda yace ta gwamnati ta dauki nauyin kula da waɗannan marasa lafiya da ma daukar nauyin iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Kuma wannan barazana ba zai sa su ja da baya ba.
Ba za mu tsaya mu ja baya ba. Kuma abin da daman gwamnati yake magana kullun shine kar mu tsorata, kar mu tsorata, kar mu tsorata. Ko kullun za mu dinga tafiya ma mu tsaya mu kare kanmu din yanda kamar shine illa shine magani. Madda mumin an taba wani muka ja baya wallahi Maiduguri bai samu zama ba. Kuma mu yi magana in Maiduguri bai zauna ba wallahi Abuja ba zai zauna ba.
Cikin kwanaki 30 dai an kai hare-hare a kananan hukumomin Jere da Chibok da Haul da Gwandiga da Dambuwa wanda aka yi asarar rayuka fiye da 60. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gai da Haruna Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Yusuf ya dawo da labarai.
Jirgin yakin Afghanistan a yankin kudu maso gabashin lardin Kandahar a jiya Laraba. Yan sanda sun tabbatar wa muryar Amurka cewa dan sandan ya mutu amma basu ba da ƙarin bayani ba. A cewar wani jami'in tsaro da ya nemi a sake sunansa ya ce wani mutum da ba a sani ba ya harbe matukin jirgin soji Mas'ud Atal har lahira a jiya a kusa da gidan gwamnan jihar. Atal dai mazauni birnin Kandahar ne kuma ya samu horaswa a kasar Jamhuriyar Chez da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ya zuwa yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kisan. Har-hare da ake kaiwa akan mutane, musamman 'yan jarida, na ƙara ta'azzara a 'yan kwanakin nan. Akalla 'yan jarida biyar ne aka kashe a ƙasar cikin watanni biyu. Kuwa ranar Talata sai da ministan harkokin cikin gidan Afghanistan, Masoud Andarabi, ya ɗaura laifin hauhawar kashe-kashen akan ƙungiyar Taliban. Wani jami'i a ma'aikatar kasuwanci ta Amurka jiya Laraba ya ce za su ƙara haraji akan wasu kayayyakin ƙasashen Turai da ake shigowa da su ƙasar, waɗanda suka haɗa da kayan jirgin sama da ruwan barasa da ake kawowa daga ƙasar Faransa da Jamus. Biyo bayan rashin jituwa da ke tsakanin Washington da Brussels akan harkokin shige da fice na jiragen sama. Wata sanarwa daga ofishin mai wakiltar ma'aikatar kasuwanci ta Amurka ko USTR ya fitar ta ƙara da cewar za a ƙara harajin akan duk wasu kayan jirgin sama da barasa da ba ta da kaifi sosai ta wine da dai wasu kaya da ake shigowa da su daga ƙasar Faransa da Jamus. Amma dai hukumar ta USTR bata ce ga randa harajin zai fara aiki ba, amma dai ana sa ran sauran bayanai nan gaba. An kwashe shekaru 16 akan tsohon harajin, amma yanzu saboda sabuwar takaddama tsakanin kamfanin kera jiragen sama na ƙasar Turai Airbus da na Amurka Boeing ya sa za a yi ƙarin sabon harajin.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau kusan kwanaki hudu kenan aka gudanar da babban zabe a jamhuriyar Nijar, amma har yanzu ana dakan sakamako. Domin sanin halin da ake ciki, na tattauna da abokin aikin Mahmud Lalo da ke can ƙasar Nijar kan zaben.
Mahmud, tun ranar Lahadi aka yi zabe a ƙasar jamhuriyar Nijar kuma har yanzu ana dakan zabe, to wani hali ake ciki yanzu game da sakamakon zaben?
Kusan filin halin da ake ciki ana nan ana ci gaba da kidaya ƙuri'u, kuma ya zuwa yanzu an kirga ƙuri'un gundumomi 97 daga cikin wato gunduma 266 da ƙasar ta Nijar take da su, waɗanda suke ɗauke da wato rumfunan zaɓe sama da 25,000. Kuma halin da ake ciki, wato ɗan takarar PNS tarayya Bazoum Mohamed shi ne yake gaba a yawan ƙuri'u, sai kuma ɗan takarar RDR canji wato Maman Usman yake biye da shi a matsayin uku, kuma sai ɗan takarar MNS da Nasara Sani Umaru shine wato yake matsayi na uku a yawan ƙuri'u, yayin da ake ci gaba da wannan kidaya a wannan hali da ake ciki a yanzu.
To Muhammad, tun ranar 27 ga wannan wata na Disamba aka yi wannan zabe, yau gashi mace muna 31 yau tabbiyar Alhamis, me ka jinkiri na kidayar wannan ƙuri'u, kasancewar kamar yadda ka faɗa cewar ko da rabin su ma ba a yi kirga ba kamar na gundumomin da ka faɗa, ko da gunduma 100 ba a yi ba balle kuma a jiha 200 da ɗori aka,
wato kamar yadda ita hukumar ta Sani take ta faɗa cewa an samu jinkirin wajen tattaro ƙuri'u daga jihohi ko kuma daga matakan ƙananan hukumomi zuwa gunduma da jiha har a kawo su ga nan Yamai, yayin da ke tattaro yawan adadin ƙuri'un da aka da waɗannan yankuna. Wannan ya taimaka wajen samun wannan jinkiri da ake gani a yanzu. Amma kuma kada mu manta, shi kundin tsarin mulkin zaɓe na jamhuriyar Nijar ya ba hukumar ta Sani dama har ta kwashe kwana 5 tana wannan tattara a ƙuri'u da aka kada. Abinda hakan ke nufi kenan, ya zama tana da wannan kwana na dare, wato tana da wannan dare da za a kwana, da kuma yinin gobe da za a yi har zuwa Juma'a kenan, ya zamanto ta cika kwanaki 5 ɗinta da doka ta bata ta kammala kidaya waɗannan ƙuri'u, kafin nan daga baya ta ɗauki waɗannan wato sakamako, ko kuma wannan sakamako ta miƙa wa kotun tsarin mulki, wacce da ƙarshe ita za ta tantance sahihanci hanci da kuma ingancin wannan zaɓe da aka yi.
To Muhammad, ka ce wato ɗan jam'iyyar takarar jam'iyyar PNDS Bazoum Mohamed shi ne ke kan gaba a da ƙuri'u, shin kana ganin tazarar da ya bayar za a iya cewa aikin gama ya gama kenan, cewar zai lashe ra'an ba za a je karo na biyu ba, duk da yake kasancewar a tarihin demokradiyyar Nijar akan samu
zuwa wato zabe karo na biyu inda an yi zaben shugaban kasa sai an je wannan karo na biyu to ya kace gani wannan karan za a kai ga haka ko kuma ya za a yi
wato abinda masu fashin baki na fannin siyasa ke fada shine zai yi matakar wuya a ce ba a je wannan zagaye na biyu ba domin fafatawa a tantance waye lashi wannan zabe sannan yana da muhimmanci masu sauraro su gane cewa shi zaben Nijar tun kusan wato 1993 a tarihin zaben kasar babu wanda ake yi ba tare da an je zagaye na uku kafin a samu wanda ya lashe wannan zabe
to Mahmud Lalo mun gode kwarai da gaske sai mun sake jinka
to madalla Safilu a tashi lafiya
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango ga masu raron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ni gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata saboda a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari
abin da ya kamata gwamnati ta juya hankalinta akai shine ba mutane ayyukan yi sana'o'i su inganta
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba a wannan shirin domin iyali da ya kasance na farko a shekara ta 2020 shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar ganin gwamnatocin su sun ba da ƙarfi bana mun kuma nemi jin tabacin al'umma a ƙasashen Najeriya, Niger, Ghana da Kamaru ga abin da 'yan Najeriya da Mahmud Ibrahim Kuriye hira da su suke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa
sunana Bashir Muhammad ya kasai to alhamdulillah abin da ya kamata gwamnati duba ta juya hankalinta akai shine nema ba mutane ayyukan yi ba wai aikin gwamnati kawai ba a'a sana'o'i su inganta dukkanin guraren da mutane suke a neman abinci a inganta su domin yin haka shine zai ba mutane dama su samu nutsuwa kuma su dama su dinga rike iyalin su su ciyar da su da makaranta da asibitin su da duk mu'amalolin da suka dace matukar magidanta masu sana'a za su fita su je ba su samu ba to su babu gidan babu babu inda za a samu daidaito a cikin al'amari saboda haka gwamnati ta taimaka ta bada fifiko ta gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ta taimaka a fadada duk mutane masu ayyukan yi kowa ta fa aikinsa kuma an haifa cikin ikon Allah a samu abin da za a yi to wayannan abubuwa ba za su hawo bane sai gwamnati ta kalli wannan fanni ta taimaka a kansa da fan ayyukan iri an fadada su sannan mutane za su samu dama da za a yi a samar da yanayi matukar ka samar da yanayin yin abin kowa zai yi cikin sauki ba wani abu da zai damu wani abu ba wani tashin hankali da za a samu duk wasu matsalolin da suke faruwa a rashin aikin yi ne da talauci mutum ya fita bai samu ba kuma shi ba wani karfi gare shi ba dama ya shiga tagayyara shi ma iyalansa shiga cikin tagayyara to amma matukar gwamnati samar da yanayi in Allah ya yarda mutane kowa zai inganta kuma za a samu nutsuwa kuma da zaman lafiya insha Allah muna roƙo ga Allah gwamnati ta taimaka da wannan yanayi a kalli wannan al'amari a bashi fifiko
sunana Amina Umar Hussein abinda ni a ra'ayina nake ganin ya kamata gwamnati ta maida hankalinta akai a wannan shekara ta 2020 shine tsaro saboda idan ka duba zaka ga iyali abin da ya fara lalacewa a kasar mu gaba daya shine tsaro idan gwamnati ta zo ta samar da tsaron nan ta yadda iyali tun daga cikin gida zuwa unguwa zuwa layi zuwa kan karamar hukuma a shigo da mutane cikin harkar tsaro to za a samu zaman lafiya arziki zai bunƙasa saboda wannan tsaron shine yake jawo muke koma baya a fannin ilimi shine yake jawo muke koma a fannin zamantakewa shine yake kawo koma baya a ita kanta ayyuka ayyuka na gwamnati domin in babu tsaro babu abin da zai faru gwamnati ta fito ta sa hannu tsaron nan ya koma hannun mutane tare da sa ido a gwamnati to abubuwa za su ci gaba saboda idan ka lura gaba ɗaya mu mun sauka daga kan dukkanin wani abu da aka san mu wanda ya kama na addinin mu na al'adar mu na zamantakewar mu saboda babu yadda babu aminci babu tsaro a tsakanin mu kuma in dai babu tsaro da wani bai san wani ba wani bai san waye ya shigo ba wani bai san waye ya fita a unguwar shi ba wani bai san waye zai cuce shi ba waye zai san zai shigo masa da wani abu duk wannan abin da suka shafe mu na shaye shaye na rashin tattalin arziki na rashin kula da ilimi na rashin kula da tattalin kayan gwamnati duk ba wani abu bane ya ja su illa rashin tsaro so gwamnati ta bada tsaro ga mutane ma'ana ya dawo hannun mutane ita kuma gwamnati ta zama ita ce mai sa ido insha Allah ina ga in gwamnati ta maida hankali akan wannan abin zai ci gaba zaka ga arewacin Najeriya bai lalace kwata kwata yanda ake tunani ba sai da tsaro ya zama ya tabarbare wannan shine ra'ayina
wakilin ma kasar Kamaru kuma Muhammad Awal Garba ya nemi jin abin da ake nema gwamnati ta maida hankali akai na inganta rayuwar iyali a kasar Kamaru
to ni gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata saboda a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari suna ba da karfi da karfe a cikin duk abin da za yi a cikin kasar Kamaru amma wani bangaren ana manta da su a rinka tuna da mata kuma ana taimaka musu wurin daukan su aiki wurin da abubuwa wanda zai taimaka musu ci gaba domin da wannan suke samun karfi wanda za su iya taimakawa kasa su sa kuma kasa ta ci gaba amma abubuwa da yawa na nan da gwamnatin kasar nan take manta da mu mata kamar da na san mu da kokari mu ci gaba da kokari kan mu rinka ja da baya mu rinka hada kai kamar da muka saba yi muna hada kai muna abubuwa wanda zai taimaka mana dama mu mata na san mu da kokari a gaskiya ina dada ba mu ba wa sauran mata shawara wanda ba su gane ba su ma su yi kokari su rinka fitowa muna hada kai muna abubuwa wanda zai taimaka mana a cikin kasashen mu gabaki daya kuma zai ba mu karfi wanda za mu kanmu za mu samu ci gaba shanin bangaren ilimi a yanzu mata suna kokarin kansu yaran mu ina gani sun yi kokari mu ma dai to da mun yi namu kokarin din amma a shanin siyasa gaskiya musamman ma mu ma dai ba a cika ba mu namu kaso ba a shanin siyasa she kai amma in an zo ba a cika ba mu wani kokari ba ko a samu a ba mu wani abu wanda za a ga kokarin da muka yi a ce a mu ma bare a dafa mana baya a gaskiya wannan kam ni kan bana nan a bayan gwamnatin kasan Kamaru da irin wannan abubuwan da take yi na mai da mu mata a baya kuma a duk wani kokari da ake na shanin siyasa da kake gani mata mu ne a gaba mu ne masu aiki mu ne masu hada mutane amma an tashi za a yi maganan kaso na saka mutane inda za su ci gaba shi a sa mata a baya to a gaskiya wannan abin yana kawo mana cikas kwarai da gaske kuma ba ma jin dadin wannan abin
dangane da jin dadin al'umman kasar Kamaru da kuma makarantun yara a kasar Kamaru mun dade muna wannan magana akai dangane kuma da bunƙasa arziki ma ga makiyaya da manoma ma tuka a kasar Kamaru wato kai dai talakoki gaba ɗaya mun dade muna wannan magana akan cewa akwai irin abubuwan da gwamnati ya cancanta su canja farkon abin da muke so gwamnati su fara yi tukuna shine su yi hanyoyi wato ana kasancewa a kasar Kamaru za ka je ka samu gojin da za ka iya ka sayi buhun gyada a jaka uku amma kafin ka iso da shi za ka isa ka samu buhun gyada da aka yi maka jaka 30 amma dangane da mata akwai ɗansu ayyuka da da ake ce mata ba za su iya yi ba shi a ce shine maza kuma da ɗansu ayyuka da ake ce maza ba za su yi ba shi mata to yanzu an so mu canja wannan salon a hankali cewa yanzu zaka samu mata zaka samu su suna aikin wuta wato kuran aikin wuta ko suna aikin ruwa ko suna aikin gini mun a daukan wannan kaman ci gaba ne na yankin mata wato a ba su daman samu aiki a ba su daman walwala da abin a wannan fannin kan gwamnatin kasan Kamaru tana kokari dan Kamaru gaba ɗaya ma suna kokari da kyar ake bambanta maka mace da namiji kaga a nan kasan Kamaru duk wannan babu da kai da mace duk kaga zamu shashe muku ku zauna a ƙasa a wulakanta ku gaba ɗaya a san ku bunsu ne gaba ɗaya a hada kuma ba wani wani ne wani wanda irin incin din ne mata ba su da shi ili injin din ne mata ba su da shi
sirrin namu kenan a wannan shekara ta 2020 dake karewa a cikin ikon Allah sai kuma shekara mai zuwa dake kama gobe ku je mu da wani sabon shirin inda zamu waiwayi waɗannan batutuwa domin ganin ci gaban da aka samu a waɗannan kasashe yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga shirin domin iyali a wannan shekara alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune dadihin duniya mata sune duniya sune tarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma dadin bautan muke balle an ta bai gida
madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
shekarar 2020 na karewa da labari mai dadi na samun karin wasu rigakafin annobar coronavirus guda biyu annobar da ta addabi duniya ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutum kusan miliyan 1.8 daga cikin waɗanda suka kamu da cutar mutum miliyan 82 ko a jiya Laraba sai da hukumomi a Burtaniya suka baiwa wasu kamfanonin Burtaniya da na Swedish izinin fara amfani da allurar rigakafin coronavirus a jiya Laraba sanata Josh Hawley ɗan jam'iyyar Republican ya sanar da cewar zai kalubalanci tabbatar da zaben Joe Biden a matsayin shugaban kasar Amurka wanda masu zabe da ake kira Electoral College suka yi a makon gobe ne dai ake sa ran hadakar majalisun Amurka biyu za su tabbatar da sakamakon zaben a mataki na ƙarshe amma babu alamu hakan na iya zama sanadiyar dakushe nasarar da zababben shugaban kasa Biden yayi akan shugaba Donald Trump bayan sake zaben shugaban kasar Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore a karo na biyu ya sallami Prime Minister Christopher Dabiyar daga matsayinsa a jiya Laraba ya kuma rushe gwamnatin kasar bayan amincewar 'yan majalisun kasar kundin tsarin mulkin kasar Burkina Faso ya baiwa zababben shugaban kasa damar soke Prime Minister da mukarraban gwamnatinsa har yanzu babu wani bayani da ke bayyana sunan sabon Prime Minister balle ma a yi maganar rantsar da shi an harbo wani jirgin yakin Afghanistan a yankin kudu maso gabashin lardin Kandahar a jiya Laraba ɗan sanda sun tabbatar wa muryar Amurka cewa ɗan sandan ya mutu amma ba su ba da ƙarin bayani ba wani jami'i a ma'aikatar kasuwanci ta Amurka a jiya Laraba ya ce za su ƙara haraji akan wasu kayayyakin kasashen turai da ake shigowa da su ƙasar waɗanda suka hada da kayan jirgin sama da ruwan barasa da ake kawowa daga ƙasar Faransa da Jamus biyu bayan rashin jituwa da ke tsakanin Washington da Brussels akan harkokin shige da fice na jiragen sama
masu sauraro a nan muke a ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an tuma ka ɗan da hantsi za ku ji su abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin kafin mu sallama da ku ga sakon taya murna ga wani babban mai sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Bashir Yakubu Lami wanda mai martaba sarkin Bauchi Dr. Luwanda Suleiman Adamu zai naɗa da juman Bauchi na farko a ranar Asabar da karfe 11 na safe a fadar mai martaba sarkin Bauchi haka kuma muna mika sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin Bunza mai martaba Alhaji Adamu Mustafa Bunza kan rasuwar ɗansa Abdulaziz Mustafa Bunza wanda Allah ya warasuwa Allah ya ji kansa ya kuma kyautu suna mu ƙarshen yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harandi ke ta na gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa assalamu alaikum